وسلم بسنته واستمسك بهديه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويقول الامام الحافظ ابو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاه، قال رحمه الله: باب الزكاه على الاقارب. هل يبدو اشياء ليس في بيان اكل الزكاه حديثا للصدقات عبايا ما لا بيان اكل ابن ليس في مثال شني ابن داكي شريوانا دا ابن ليس شنشي زكاه da abin da in ya kai ake cire mishi zakarsa tun daga kan baƙuma da kuma awaki da kuma shanu da zinari da azurfa da kuma abin da ya shafi wato kadara ko abin da aka tanadinsa domin kasuwanci. To a nan ya kawo hadisai da suke bayani a kan shi mai ba da sadaka ɗin ko mai cire zakarin, shin yana iya cancanta ya ba na kusa da gare na kusa da shi. Lallai kyautata ma na kusa, wannan kyautatawa ne a cikin addinin musulunci. Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin ayoyi da yawa daga cikin wasiyar da Allah madaukakin sarki ya yi da umarni ga bani Isra'ila da alƙawarin da ya yi da su shine kyautata ma na kusa. Allah ya ce: akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba saboda haka na kusa kyautata musu, kuma yana daga cikin kyautata musu da sadar da zumunci shine tarayya da su cikin abin da yake na farin ciki ne, da kuma wato tausaya musu da jajinta musu cikin abin da yake na bakin ciki ne. Sannan kuma lokacin da suke cikin bukata, idan akwai abin da za a iya musu na tallafi, a tallafa musu wannan sadar da zumunci. Wannan duka addinin musulunci ya fadaitar, kuma suna zuwa cikin babi ne na ihsan. Shi yasa ma ne ya kawo babu zakati ala da aqari, babu zakka ga waɗanda suke dangi na kusa. Shin mutum yana iya ba dangin shi na kusa zakka? Wannan shi su suka fi cancanta, musamman sun zamanto masu bukata ne hum aula, saboda suna da tsani guda biyu ne a dangane da shi din. Na farko tsani na kasantuwar cewa su musulmi ne, na biyu kuma dangin sa ne. Don haka yana da ladan abin da ya bayar na zakka, kuma yana da ladan sadar da zumunci. To shi ne ma da ya kawo wannan ambali da kuma hadisai guda biyu, wanda a ciki ya kunshi a ta ba da mace ta ba mijinta zakka, domin wannan shi ma kusanci ne, ko kuma miji zai iya ba matar shi zakka ko ba zai ba da ba.
فقد زكاة على الأقارب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح أنه سمع على رسول الله رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالسوق جمالا للنخل، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبا. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله، فضاعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك مال الغابر، ذلك مال الغابر. لقد سميت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقد أمن أبو طلحة في أقاربه وبن عمه تابعه روح. فقال يحيى بن يحيى إسماعيل عن مالك رايح قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر الضامي أخبرني زيد عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضرع أو فكر إلى المصلى ثم انصرف فوعد الناس وأمرهم بالصدقة فقال يا أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل الله. فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصة أقل ودين أذهب لجلد الرجل الهازل من إحدى كل يا معشر النساء. ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب؟ فقال أي الزيان؟ فقيل امرأة بن مسعود. قال نعم إذنوا لها. فأذن لها. قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي دين فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه.
بيان باب يا جماعه zakawa hadisi Mu'adh kan yace annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da lada biyu kamar an tambaye shi menene ma'ana falala ko ladan wanda ya zakka ga danginsa yace yana da lada biyu na farko ladan kusanci na dangantaka da sadar da zumuncinsa na biyu kuma yace wasadaqati kuma yana da ladan abin da ya bayar na sadaka saboda haka ya juzu ya halatta ga mutum ya bada sadaka in zai bayar ga na kusa da shi haka ne ya halatta in zai bada zakka ya duba wanda yake na kusa da shi wanda yake tsananan bukata ya bashi saboda haka wannan babu laifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna halacci ne haka ne to sai hadisin Aliyu ibn Abi Talha Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ke yaji Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa ɗaya daga cikin mutanen Madina shine Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu cewa duk cikin mutanen Madina babu wanda yake da dukiya ma'ana gona wacce take mai girma kuma mai asalin kayan shuka a cikin ta kamar gonarsa shine wato Abu Talha al-Ansari kuma daga cikin dukiyar da yake da ita yana da dukiyoyi da yawa har da wannan gonaki din akwai wata gonarsa da ake kiranta Bayruha ko kuma Bariha da sunayenta da yawa kuma gona ce sananniya tana fuskantar masallaci tana gabas da masallaci kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ma yakan shiga wannan gona don ya sha ruwa a cikin wannan gona saboda ruwanta yana da kyau sai ana sai ce lokacin da wannan aya ta sauka shine cikin suratu Ali Imran dan tanazzul bira hatta tunfiqu mimma tuhibbun amma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim shi lokacin da wannan aya ta sauka abin nabi da ayar shine Allah ya ce lan tanazzul bira albira shine wato kyautata bauta ga Allah madaukakin sarki ma'ana kyautata biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa lan tanalul birra ba za ku samu cikan biyayya ga Allah da kusanci da Allah madaukakin sarki ba har darajar ku ya daukaka ba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so ma'ana duk abin da mutum yake so an fi so ya ba da shi. To lokacin da wannan ayat ta sauka, wannan yana nuna istijaba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da suka ji wata aya ta sauka tana kwadaitarwa akan wani abu, sune zaka ga sun zabura wajen zartar da wannan abu. Haka nan idan hani ne zaka ga sun ruga kowa nisanta daga wannan abu. Wannan yana nuna istijabarsu domin amsawa da kiran Allah, wato alkhairi ne da annabinsa. Allah ya ce ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Saboda haka Allah ne umarni da haka. To Abu Talha yana jin wannan ayat ta sauka, sai ya tashi ya nemo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce ya rasulullah, ai ga abin da Allah madaukakin sarki na ji ya faɗa, kuma ina mai shaida maka cewa daga cikin dukiyoyi na gaba ɗaya ba dukiyar da ta fi ƙaunatuwa a gare ni fiye da wannan gonar tawa. Don haka tunda har Allah ya ce ba za mu samu kusanci da shi da ɗaukaka da cikin biyayya ba har sai mun ba da abin da muka fi so, ya ce to na sanya ta sadaka ga Allah, ina neman ladanta kuma Allah ya min ajiyanta. Ana yana ji ya rabu da ita kwata-kwata saboda ga abin da yake nema a wajen Allah. Saboda haka ya kamata mutum ya dinga tunanin menene abin da zai gina shi don rayuwar shi a gaba, menene zai samu a wajen Allah madaukakin sarki. Ya ce don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fa za'a ya rasulullahi haifu arakallah, duk inda Allah ya bayyana ma a saka ta a bayan ni ta fita a hannuna, ta fita a hannuna gaba daya. Ƙara sai ya ce faƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakhin, wannan kalma ce da ake amfani da ita wajen nuna wato asalin yabawa ga abin da wani yayi, ce bakhin bakhin, ai madalla madalla da abin da kai. Yace wallahi wannan dukiya ce da tayi riba, domin da abin da ka bayar domin Allah shine wanda yake dunkuwa yake ribatuwa. Ce bakhin bakhin, dalika malur rabihun wa qad sami'tu ma qulta, kuma naji abin da ka faɗa. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da shawara, shawara ta ita ce gare ka ka je ka sanya ta a cikin danginka, danginka sun fi buƙatuwa gare ka ga wannan abin fiye da kowa, kana da dangi da yawa ƴan uwa, ka sanya su a cikin wannan abin. To Abu Talha ya ce insha Allah zan aikata, af'alu ya rasulullah, fa kallama ha Abu Talha ta fi aqaribihi wa bani ammihi, da haka sai je karkasa ya ba kowa da kowa. Wannan Imam al-Bukhari lafazin da ya shahara ya inganta a wajen shi kenan. Ya zo a wasu lafazza ya zo yake ce ma matar shi, to da ke da ƴaƴanki da kowa da kuke cikin wannan gonar ku fita, wannan gona yanzu ba tamu bace na baiwa Allah. A ranar da ya bada ita a ranar ya cire su a ciki, ma'ana wannan yana nuna ma'ana yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwadayin neman lada a wajen Allah madaukakin sarki. Kuma sannan sun fahimci cewa lallai cire wani abu ka bayar domin Allah ko kai sadaka, wannan bai rage dukiya, yana ƙara ta ne. Kada ta ba Abu Rawah wa kada Yahya ibn Yahya wa Isma'il Ammali wa su rawaito shi wato daga Mali, wato sun ma wato shi Abdullahi ibn Yusuf Mutaba daga Mali. Kada hadisi na gaba ya ce hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin idin layya ko kuma idin azumi, ma'ana sallar shan ruwa, zuwa wajen da ake sallar idi shine al-musalla. Sannan da ya idar da sallah sai ya ma mutane wa'azi ya faɗakar da su kuma ya hore su da yin sadaka. Wannan duk sadakar da ake nufi sadaka ta nafilin, ya faɗaitar da su a kai. Sannan ya ce ayyuhan nas, ya ku mutane tasaddaqu, ku yi sadaka. Sannan sai ya kuma bi gefen mata inda mata suke, mata suna sallah a bayan masallaci ne inda maza suke gaba bayan maza. Sai ya koma gefen su ya ce ya ma'asharan nisa tasaddaqna, ku ba da sadaka, fa inni ra'aytu kunna aktsara ahlin nar, to mun na ga mafi yawancin ku ma'ana mafi yawancin ƴan wuta daga cikin mata ne. Ina abin da wannan yake nuna, yana nuna yin sadaka yana iya sauwaka ma mutum ya nesantar da shi daga azabar Allah, yana kankare mishi zunubai ta yadda zai nesantar da shi daga azabar Allah. To matan ko da yake wata mace ce daga cikin su tace to me yasa haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa mata suka fi yawa a wuta sai yace to kirna al-la'at kuna yawaita la'anta ma'ana fadin la'ana mace ne yaro ta zai laifi ta ce la'ananni yukthirna al-la'at kuma da abin da ake yawan la'antan shi baya zuwa da alkhairi ma'ana suna yawan nesantar da ƴaƴansu ko kuma mazajensu ma daga rahamar Allah haka suna yawaita la'anta yace wa takfurna al-ashir kuma daga cikin abin da kuke yi shine kuna butulce ma zamantakewa ba kwa kyautata zamantakewa da mazajensu wannan ba yana nuna cewa kuma mazajen su ma ba ma'ana su 100% suna kyautata zamantakewa ba amma yafi yawa a cikin mata yafi yawa a cikin su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali yake cewa duk da yake wannan lafazin bai zo a nan ba cewa law ahsanta ila ihdahinna thumma ra'at minka shay'an taqulu ma ra'aytu minka khayran qat biyan da ka kyautata mata komai tsawon shekarun da kukai kun fi shekara 30-40 kai wani abu za ta ce wallahi ni ban taba ganin mutumin banza irin ka ba haka ya su amma nan tabi'a ne nan wannan shine kufranul ashir ko shine kufranul ashir ma'ana suna butulce ma zamantakewa da kyautatawa da aka yi lallai su ma din Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ya gaya wa mazan wa ashiruhunna bil ma'ruf domin kamar yadda suke da haƙƙi a kan ku kuke da haƙƙi a kan su suna da haƙƙi a kan ku amma da suka fi butulce ma haƙoƙi din su ne mata to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan su ne dalilan da ma'ana za a ɗauke su kamar ba wani abu ba amma za su kai su zuwa ga halaka zuwa ga yawaita a cikin wuta sai ya ƙara da cewa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin ban taɓa ganin waɗanda suke ƙarancin hankali ba da kuma ƙaranci a cikin addini wanda suka fi tafiyar da hankalin mutum wanda yake kamamme fiye da ku mata ba a duk yanda mutum ya kai sai kaga an jaraba shi da mace sai kaga ya fada a jaraba da yawa sai ga mutane suna faduwa a jaraba ne ta bangaren mata to wannan duk da ƙarancin hankalinsu amma Allah ya jarabi wato mazaje da su ke cewa ma ra'aytu fitnatan abarwa ala rijali minan nisa bayana ban bar wata fitina da ta fi cutar da mazaje ba fiye da mata ma'ana na kisatu aqlin wa din suna da ƙarancin hankali saboda mace takan bi san zuciyarta so da yawa daga baya ta zo tana nadama akan abin da ta yi ma'ana ba kasafai sukan yi jinkirin yin hukunci akan abu ba yanzu da abu ya faru zai kaga shi ke ta tattara gaba ɗaya fita sai ta nemi makila a raba auren gaba ɗaya daga baya kuma sai ta wuce ce ita da ta sani da bata yi haka ba a kuskure saboda haka suna da gaggawan yanke hukunci kuma wannan yana nuna ƙarancin tunani wannan ba wai ana nufin dukkanin mata ba ne da ya galibu a daihin nan ma'ana ya fi rinjaye a cikinsu shi yasa ko da za ka yi wani abu da waye da sauransu ta fita a cikin ɗabi'arka da waye da sauransu idan kai namiji ka riƙe hankalinka ka nutsu an jima kaɗan sai ka ga ta dawo kuma tana nuna nadama kan abin da ta yi yana faruwa da yawa wannan shi ne naqsu aqlin haka nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shaidar su ma'ana sai an samu mace guda biyu ta yi daidai da namiji ɗaya a wajen ba da shaida fa'in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani ya ce an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah ya tabbatar ɗayan tana iya mantuwa ɗayar ta tana tilla ita bi khilafi rajul kuma kamar yadda faɗa wannan fil ghalib a mafi yawancin hukunce-hukuncen shari'a ana gina su a kan mafi rinjaye ne ba ana nufin duka mata kuma haka suke dalilin da dalilin ba hadi aisha radiyallahu anha ummul mu'minin hiya a'lamun nisa a hadi al-umma aisha radiyallahu anha ta fi kowace mace ilimi har ma da mazajen anna hatta min as-sahaba har cikin sahabbai akwai almajiranta da yawa za su yi sabani su mazajen masu hankalin sai a ji a tambaya Aisha radiyallahu anha wato ubayni aljawab kuma za ka ba su fatawa. وهذه خديجة هي خير النساء وهذه مريم وآسيا امرأة فرعون وفاطمة ابنة محمد ونسون ما في كم مات ويوجد غيرهن كثيرات انا سامن سديوا صحابي مات فتتو وانده suka yi fice da kuma ma cikin al'umma ana samun su da yawa saboda haka ba wai ana nufin tahlilin da tsarin su duka ya balasin da wannan a mafihin jaye anna hatta Aisha radiyallahu anha wata rana tana kishi da Khadija duk da take bata zauna da ita ba fa hada wannan abun ne wanda yake Allah ya riga ya faɗa shi ne ya abun nan ya ma arafat bata san Khadija ba bata zauna da ita ba bata yi kishi da ita ba amma kuma tana kishi da ita duk da ba ta nan sanda kan yi kishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tambayan kawayen Khadija ko in sun zo yana kyautata musu tace to waye ma Khadija mana hada ku wannan shi ne fil nisa a cikin su ne wannan haka Allah madaukakin sarki nafsu addin karancin addini kuma shine kasantuwar mace Allah ya jarrabe ta da daura mata wato uzuri na jinin al'ada da yake zuwa mata duk wata shine cewa ba ta yin sallah ba ta yin azumi a wannan yanayi sabanin namiji a kowane yanayi in ba dai ya samu wani uzuri ko na janaba ko na gushewa hankali ba zai yi ibada wannan ba zai ibada sa ba amma yana cikin ibadar sa ita kuwa a wata ta iya yiwa wata kaga sallan da za ta yi na kwana 20 ma'ana jinin al'ada ya zo mata kwana 10 ba sallah tana zaune hadha nafsun fi din nafsun fi din amma kuma Allah cikin ikonsa zai cike musu da wani abu daban kuma sai yake cewa azhaba li dubbi rajuli al-hazim minni idha kunna ya ma'shara nisa summa sara sannan da ya gama musu nasihun nan da wa'azi sannan sai ya juya ya tafi sannan da ya koma gidansa sai Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu tazo tana neman izini ma'ana bayan wannan abin ya faru bayan wannan jawabi da ya musu sai aka ga mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ga mata shine Bilal aka ce hadihi Zainab to Zainab din suna da yawa sai akwai Zainab yassa akwai Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud akwai Zainab matar za akwai Zainab matar Abu Mas'ud al-Ansari duk suna nan da yawa sai yace to wace a cikin Zainabobin yace ayyu zayani wace a cikin Zainabobin faqila aka ce matar Abdullahi dan Mas'ud sai yace a mata izini ta shiga da aka mata izini ta shiga sai ta ce annabin Allah kai umarni a yau akan yin sadaka kaga kittar Abu Talha ta gabata na istijaba su ma mata haka ne na sahabbai ana fadan Abu Zafi tace to ka mana bayani akan sadaka kuma ni ina da wani wato kayan ado na alkhuli shine abinda mace take ado da shi na zinari sarka da dan kunne da sauransu ce ina da wani kayan ado na kuma ni ina so in bada sadakar sa ko dai ta cira zakka ko ta bada sadakar shi zai zo a can baji na gaba babu zakati a da zauji wal aita fil hijr da haka yana nuna kamar sadaka ai zakari ce sai mijina Abdullahi dan Mas'ud wai yace da shi da ƴaƴansa su suka fi cancanta musu sadaka ma'ana tayi sabani da Abdullahi dan Mas'ud zai zo a wancan hadisin yace fa ni yanzu ni na fi cancanta an kina da hali ni kuma ba ni da hali a yanzu dan haka bazan sa ido ina gani ki kwashe sadakar nan ki kai waje ba alhalin ni ina da bukata kuma wannan ba faduwa bane an gane ko to haka dan uwar gidanka ta dauki sadaka ta baka ko ta ce to ga zakka garka ce ni na fi garhun wannan alhalin baka da shi wa hada ibn mas'ud huwa min a'lami an-nas bi kitabillah wa huwa min as-sabiqin al-awwalin ya taba cewa shine fa mutun na kuda a musulunta amma zalika huwa hada halu a cikin rashi da sauran su yace to ni dai wannan sadakar da zaki ni ne na fi cancanta da ita tace ita kuma bata yadda ba sai tace to shikenan ka je ka tambaya annabi Allah yace ke dai ki je ki tambaya shike dai ki je ki tambaya amma yanda zai zo ce ke dai ki je ki tambaya amma ba ni ba amma ke ni na sani tunda ke kike ja to je ki tambaya kuma ta je aka tabbata amsa daidai da abin da ya ga ya mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ibnu mas'ud ai abdullahi dan mas'ud yayi gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhi ai da mijinki da ƴaƴanki sune wanda suka fi cancanta ki ba su sadaka kaga ana maganar babu zakati alal aqari babu yin zakka ko sadaka akan dangi da haka kenan mutum yana iya ba dan sadaka wacce take ba ta wajibi ba sana ba zakka ba mace tana iya ba mijinta sadaka wacce take ba ta wajibi ba da ma ta wajibi miji yana iya ma matar shi sadaka amma ba ta wajibi ba ngani ko da yana iya ba ubansa sadaka ba ta wajibi ba uba yana iya ba ɗansa sadaka ba ta wajibi ba ngani ko amma ta wajibi duk wanda ya zama wajibi ne a dauki dawainiyarsa da ciyar da shi wannan ba a ba shi zakka dan haka shi yasa shi mijin ba zai ba ta zakka ba ita ba za ta zo ta ce to shikenan ina fi cancanta da wannan zakkar ba zan sa ido ina gani ka je ka dauka ka ba wani da wani ba ga ni a gida ina bukata la sai dai mata wani abu na ihsani amma dai ba zai soki zakka ya ba ta ba babun laysa ala almuslimi fi farasihi sadaka akwai abubuwan da shari'a ta cire su wanda babu zakka a kansu shine kamar abin da ya shafi dawakai da abin da ya shafi bayi wannan ba zakka a kansu sai dai idan mutum ya yi tanadin su dan kasuwanci sai ya fada cikin babin da ya gabata na zakatul ardh amma dai dawakai da mutum yake da su yana kiwata su dan ya hau komai kudin da suka kai ba wani zakkan da zai musu musamman na hawa kuma ya tara su ne wasu malamai sun ce hikimar shine idan aka ce za a dinga yin zakkar dawakai to shikenan dawakan za su zo su kare kuma ba za a samu abin yin jihadi ba ngani ko saboda haka mutum yana da dawakai ba zakka a kai kamar yanda zai zo cikin wannan wato bani haka nan mutum yana da bawa bai zakka akan wannan bawan duk da yake bawa shi ma kaman kadara ne a wancan lokacin da ake da bayi kuma a yanzu ma inda za a samu bayi amma ba irin na Libya ba na Libya waɗannan mutane ne suke kai kansu su je su sai da kansu yana zaune cikin aminci cikin zaman lafiya cikin nutsuwa ya jefa ma zuciyar shi talauci da rashin wadata ya bar ƙasarsa ya je ya yi ta shan wahala sannan a kama shi a tsayar da shi ba irin wannan bautar ba ana nufin bauta wacce musulunci ya tabbatar da ita bauta ce shine in an yi jihadi aka samu bayi shikenan sai a mallake su an gane ko ko kuma mutum ya gada amma ba bayi irin waɗannan ba dan karin sai tunanin cewa ai to ga bayi daga Libya an kawo la wannan ba baya ciki almuhim ba mutum bai ma da wakan shi zakka sannan bai ma bayinsa zakka saboda bayi kaman kadara ne kamar yadda bayani ya gabata kamar motoci ne mutum zai iya zuwa ya ce ina son in dau hayan bawan nan zai je mun wani aiki sai zaka bayar da shi zai je kamar yadda zai zo ya dauki hayan motar ka an gane ko sannan ana siyar da shi a kasuwa kamar yadda motar ka ta tsufa kaga bawan ya kasa ba iya yi kaje ka siyar da shi ana siyar da abin nan a kasuwa ko kuma kaga motar tana ta wahalar da kai yau ta ballo wannan gyaran gobe wannan bawan yau yayi sata a can a kama shi gobe ai wannan sai to ka rabu da shi je ka siyar da shi saboda haka su suna nan kaman a matsayin abubuwa ne na siyarwa an gane ko sai dai wani lokacin akan kalle su ta fuskoki guda biyu da me suka fi kama sun fi kama da su cewa mutane ne ko sun fi kama da cewa su abin siyarwa ne da me suka fi kama da mutane ba sun fi kama da abin siyarwa a ɗabi'a sun ka kalle su dan a ɗabi'a ta mutum ai ba a sai da mutum amma abin siyarwa ba ana siyar da shi to ba a fi kama da abin siyarwa sannan ba a kyautar mutum ai amma ana kyautar ba Khadija ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautar Zaid ibn Harithah ana kyauta sannan ba za ka ce shi kenan daga cikin abin da aka rasu aka bari ni gadon dan nan nake so shi dan ne gado na ba amma ana gadon bawa idan mutum ya mutu ya bar bayi za a gaje su a ce a shi ga ka san shi waɗannan bayi saboda haka shi yasa mutane suke cewa sun fi kama malamai suke cewa sun fi kama da abubuwan tsaidawa amma duk da haka din babu zakka a kansu ba a cire musu zakka ko da sun yi kama da waɗancan abubuwan na dukiya. An gane ko?
باب ليس على المسلم في فرسه صدقه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ادم، حدثنا شعبه، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن يراق بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فلته وغلامه صدقة. باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد عن خصيم بن عراق قال: حدثني ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا وحيد بن خالد، حدثنا حسين بن عراق بن مالك عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا ترده.
وأنا باب بكم مدابي لدي كمالا يا رب سوء مالي قسم حديثي قدائين sai kawai lafazin ne ya dan bambanta. Na farko lafazin laysa 'alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaqa, ma'ana babu zakka akan musulmi cikin dawakansa ko kuma bayinsa. Haka nan laysa 'alal muslimi sadaqatun fi 'abdihi wala fi farasihi. Abin da yasa ya bambanta babubukan guda biyu yayin da aka rida lafazin hadisin ne. Na farko da ya ce babu laysa 'alal muslimi fi farasihi, saboda lafazin da ya samu faras ne aka gabatar da shi. Na biyu kuma abinda aka gabatar abdin ne, shi yasa ya ce fi abdihi. Wannan kuma yana nuna fikihun Imam Bukhari rahimahullah. A ga wani ne zai ce to ai da hadisi ɗaya ne za a bambanta, a shi yana so ya nuna ma cewa kowanne ma yana iya zaman kansa. Don haka musulmi bai cire ma dawakansa zakka ko kuma bayinsa. Al-gulam shi ne al-abdin, shi ne bawa, don haka ba a cire musu zakka. Kamar yadda zai zo cikin hadisin wannan Abdullahi al-Abbas da Khalid da Ibn Jamil, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a karbo zakka. Kuma da aka je cikin karbo zakka aka bibiyi waɗannan, kuma shi Khalid yana da dawakai, yana da kuma wato kayan yaƙi, ya je aka je ya ce shi ba zai bada wata zakka ba, saboda ya san wannan hadisin cewa laysa 'alal muslimi fi farasihi sadaqa. Haka ko da mutum yanzu ba za ka je gidan sarki ka ce to dawakan nan na sarki ya kamata a cire musu zakka ba, ko a to dawakai ne hawa ake kuma amfani ake da su, sarki zai fita ya kilisa ya hau, kuma sai ka zo ka ce a cire musu dawakan nan zakka, sarki ya ji ba da zakka, ko nawa dawakan da ya mallaka babu zakka a kansu. An gane ko? Babu zakka a kansu. Sai dai kawai idan ya tanade su don kasuwanci, idan ya tanade su don kasuwanci, ya sa su don kasuwanci, to wannan wani abu ne da mai zai zama kamar arobin tijara, ma'ana yana kiwon dawakan, ya tara su don a zo a siya, don a zo a siya. To kaga idan suka kai kimar abin da za a musu kima na aro, to sai a kimanta su a musu kuɗi, zai a cire musu wato zakka ta arobin tijara. Kada babu sadakati ala al-yatama, babin yin sadaka akan waɗanda suke marayu. Al-yatama jam'u yatim, wal-yatim shine wanda mata abuhu wa huwa saghir, duk wanda mahaifin shi ya rasu yana karami, wannan sunan shi yatim. Sabanin wanda mahaifin shi ta rasu yana karami, ba a kiran shi yatim, ala laifa yatim. Yatim maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu, domin mahaifin shine jigo a gida. Haka wanda ya rasa uba ya rasa komai, ma'ana sabanin wanda mahaifiyar shi ce ta rasu uban yana nan, yana da wannan nau'i na maraici din, amma ba kamar in uba ya rasa gaba ɗaya ba, saboda uwa tana da rauni, ba dole in an bar yaron nan ya samu abin da inda uba ne zai iya samu ba. Shi yasa a cikin malaman harshen Larabci sukan ce al-yatim a cikin dan adam, jinsi na dan adam shine wanda ya rasa uba, a cikin dabbobi kuma wanda ya rasa uwa shine yatim. saboda uba a cikin dabbobi gaba kawai yake kama ya tafi abin shi ya bar uwa da tawanya sai ka nemi zakara ka rasa zai dai kaga uwar kullun ita ce nan ana ruwa ta taro su shi ba za ka san inda wancan yake ba su a cikin su idan macance aka rasa zai a ce ya zama maraya an samu maraya bako ko saboda uban ya tafi magaban shi bai ma san da waɗannan ba amma wasu mutane yanzu sai rikide sun zama su ne hakan kamar dabbobi zai ga uwar ita ce komai na tsarin da lafiya da yawa daga cikin al'ummarmu sai kaga an yi sakaci kawai yaran dai kawai ake so a ce a yi alfahari ya yi shewa yana da yara 40 a 40 ɗin nan da ƙyar za ka yi tsince guda hudu ka haɓa kasa su kashi 10 da ƙyar ka samu wasu masu abin nan kawai arziki ba tarbiyya ba komai haka dole sai an yi kula sosai kaga wannan ko da ba marayu bane amma sun zama marayu a hukuncin marayu dan wanda zai taso bai san yaya ba bai san ya dawai ya zama maraya uban yana na ma huwa iya ti saboda rashin sanin haƙƙi na ƴaƴan da Allah ya ajiye ya ba mutane amana su domin amana ce shi yasa Allah ya ce a tsare su daga wuta ko an kusa kuma ahlikum nara dole ne a tsare su to amma mutane suna nan sai su kasa kaci su kyale yara zai da abubuwan da yake faruwa yara su to su ta kashe mutane su yi ta ɓarna su yi ta shaye shaye wannan duk laifin iyaye ne da ba su iya san ba su tarbiyya ba su kula da wannan amana ba kuma sai an tambaye su akai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dan haka iyayen nan sai Allah ya tambayi uba akan iyayen yayi da su ma za fa alabi wana na an sa ido kai ana kallon su lallai muna da aiki ja a gaban mu al'umma tana nan gashi da yawa amma yawan ya zama kaman yawan banza da irin tarin yawan ne zuwa nan da suke soke soke suke kashe kashe nan da yawan su inda a ce yawan sannan karatu suke ko wata sana'a suke mai karfi al'umma ba za ta ci gaba ba za ta ci gaba to amma an bar su haka azubi ba wani wanda zai musu magana wasu iyayen ma an kaje ka musu ma a ce ba ruwan kaya ba ɗan ka ba ko an kama su an danka su a hukuma su za su je su kokota da meye da waye su je su fito da su kuma daga baya su zo ana kuka da su to babu sadaka fi alal yatama babu wato yin sadaka akan maraya waɗannan su suna daga cikin sunfi ma waɗanda ake ba su zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal yatama inna kuma sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal yatama har zuwa ƙarshen sunfi guda takwas kaga yatama suna ciki marayu suna ciki kuma bada abu ga maraya wani ƙarin falala ne ga bawa saboda halin da yake ciki da buƙatuwarsa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisai da yawa ya kwadaitar da abin da ya shafi ciyar da maraya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna a ga wannan kadai in aka rike wannan hadisin ya isa ce jani da wanda yake daukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna kuma jama'a baina baina asbu'aihi as-sababa wal wusta ya hada waɗannan guda biyu ana mutum in mutum ya kalle ka yace ma dani da kai haka muke me yake nufi da dukkan kusancin ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai amma yanzu ga marayu nan da yawa ba wani wanda yake kula da abin nan hakokin su saboda haka abu ne wanda yake mai girma mutum ya kula da marayu inda aka yi magana ciyarwa a cikin alqur'ani sai kan ga an ambaci maraya saboda buƙatarsa saboda buƙatarsa saboda haka lallai ya kyautu al'umma su kula da wannan ɓangaren kulawa ta musamman kuma mutuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama huwa nasha'a yatiman alam yajidka yatiman fa'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya wa yatim ba uba kuma uwar ma ta rasu a kan hanya saboda haka huwa yatim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har Allah yake nuna mishi cewa ya same ka maraya fa'awa Allah ya tallafe ka Allah ya karɓe ka to haka nan kamar Allah yana kwadaitar da bayinsa ne akan ɗaukar nauyin maraya kuma hanyoyi da yawa ne ba kuma aiki bane mai wahala mutane ne dai suke kai shi wahala yanzu da a ce duk mutanen unguwa za su taru su ce to akwai maraya ɗaya a unguwa bari mu dinga tallafa mishi naira goma goma za su bayar su ya ɗaukar nauyin maraya ba wai sai sun ba da dubu dubu ba dukansu unguwa a ce misali akwai maraya ce ana so a tallafe shi sai a dinga ba da goma goma ma'ana ko da a ce dukkan can sati unguwannin nan namu ai mutane ne da yawa, masu sana'a da yawa ne, a dinga ajiye goma goma na sati maraya daidai a ɗau nauyinsa, to za a iya ɗaukar nauyinsa. Amma irin waɗannan abubuwa zai ka ga mutane ba sa tunaninsu, suna ganin suka yi ta wannan adashin yaushe za su yi ba. Ta iya yiwuwa kai ma ka tafi ɗanka ya zama maraya, ko ya koma ya zama a matsayin wannan da kai sakaci da haƙƙinsa.
باب الصدقات على اليتامى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن صبان حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمون حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: اني مما اخاف عليكم من بعد ما يكتب عليكم من زهره الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، اوتي الخير بالشر؟ فسكت النبي أوياتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لا ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمتى أنه الرهضاء؟ فقال: أين السائل؟ وكأنه حمل. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت حاضرتها. استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال قدرة قدوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة.
A wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana bayar da labari cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna akan minbari, yace sai muka zauna muka kewaye shi, sai yace: wallahi ina jiye muku tsoron daga cikin abin da yake miki jiye muku tsoro bayana, abin da za a buɗe muku na adan duniya da kuma wato kawarta. Yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bada labari, yanzu ka duba wasu kasashen musulmi masha Allah, ka kalli irin su Dubai da sauransu, sun manta ma me ma yau. Yanzu an gaya mu shi akwai wani waje irin cikin Afirka nan ba wuta ba ruwa, wani zai dinga mamaki. Allah ya buɗe musu duniya, ya buɗe musu duniya. Yanzu ka samu mutanen da inda za ka ɗauke su ka rufe musu ido ka je ka ajiye su a tsakiyar Dubai wani waje, za su ce ma ba duniya suke ba, saboda yanda Allah ya yalwata musu. Amma hadisin da yake cewa: lan faqra akhsha alaykum walakin akhafu an tuftaha alaykum ad-dunya fatanafasuna kama tanafasa alladhina min qablikum fatahlikuna kama halaku. Duk yanda aka bude ma mutum duniya aka yalwata ta, dan bai kiyaye ba sai kaga ta kai shi zuwa ga halaka. Saboda haka kaga shi yanzu tunaninsu mafi yawanci zai ga wasu masu kuɗi ne aka san, ba su san me za su yi da kuɗi ba, sai dai a siyo da wakai, sai dai a yi wasu abubuwa na a tara taurari abin nan fitulu a yi ado da sauransu. Ba na sallallahu alaihi wasallam mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masa habbansa wannan, ya ce: ba wai daga cikin abin da nake jiye muku tsoro abin da za a buɗe muku na duniya. Wani mutum kaman ya fahimci saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine cewa idan ai wannan alkhairi ne, in aka samu kawa ta duniya da ci gaba da abin nan, to sai ya fahimci cewa to wannan saƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan, bayan nan tunda ya ce yana jiye musu tsoro, wannan din zai zama musu fitina a bayan nan. Shi yasa yayi tambayar, yace: ya rasulullah wa ya'ti alkhayru bi shar yanzu wani alkhayri yana kawo sharri ne kaga ya fahimci me sakon da yake nufi mana tunda yace yana jin tsoron kar a bude musu duniya da tsoron kaga yana nufin an bude din wani abu zai biyo baya mummuna sai mutum ya yi tambaya to yana yin wannan tambayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ma'ana ya kani to sai sahabbai suka ce ma mutumin nan me yasa kake ta yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana alhalin baya kuda kama ana yayi shiru yana tambayar sa awayati alkhayru bi shar suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru to aga tayi wannan mutumin bako ne su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fahimci wahayi ne yake sauka a lokacin tunda suka ga yayi shiru suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru sai yace fara'aina annahu yunzalu alayhi sai muka ga kaman wahayi ake masa to da ya tashi sai ya shafe goshin sa domin in ana masa wahayi idan ana tsananin sanyi zaka ga goshin shi yana gumi saboda nauyin wahayi Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqilan da haka da ya shafe wato daga goshin sa sai yace ina mai tambayan nan wa ka annahu hamidahu kaman ya ji dadin tambayar da ya masa domin tambayar ta da Allah madaukakin sarki sai saukar masa wahayi dan ya bada amsa Allah ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya masa wahayi sai ya ce daga cikin abin da Allah ya masa wahayi kenan innahu la ya'ti alkhayru bi shar ay alkhayri baya kawo shari amma dai inna mimma yanbutu radiu daga cikin abin da wato arabi an ce arabi shine mu dauke shi a kan wasa amma arabi shine wato yanayi kaman na bayan saukar ruwan sama kaga wato asalin gonaki sun yi kore sun yi kyau wannan shine ake kira aradi shi yana daga cikin abin da aradi yake haifarwa shine yakan kai zuwa ga halaka ko kuma wato auyulin mu illa akilatul khadra ko ya karar da komai sai dai abin da ma'ana mai cin kwarai shine wato asalin dabbobi za su bari shine kaman saniya ma'ana idan aka ajiye saniya idan ta ci abu wanda yake mai kyau ne me zai biyo bayan sa shine za ka yi kashin sa shikenan ya kare kuma ta take shi kuma ya zama taki wannan abin da ta ci mai kyau kenan ta iya yiwuwa wani abu da kuke gani alkhairi ne ya zo muku ku dauke shi kuma ya zama mummuna a gare ku yace misali ne ba su yace akalat wannan dabbar za ta yi tacci ta yi tacci hatta idan taddat khatirataha har sai lokacin da kwibobinta suka cika sai kuma ta kalli rana ta zubar da abincin nan zaniyan da take tsayawa a tsaye ta yi bayan gari ta fitar da shi wa balan ta yi fitsari wa rak'at haka nan kuma ta ci gaba da abin nan dinta wa inna hadha almala kuma ku sani cewa wannan dukiyar da nake cewa ina jin tsoron a bude muku ita khabiratun ita ma yanda kuka ga koran abin nan haka take wana akan kwatanta abu kore da abin da yake mai kyau da abu yayin kyau za a sa shi kaman da kore in ka shiga gona za a ce ta yi kore shar ana kudi ne kin da abu mai kyau yace hulwatun kuma dukiya tana da dadi fa ni'ma sahibul muslimi ma dalla da ma'abocin musulmi wanda yake da dukiya ma a'ata minhu almiskina wal yatima wa ibnas-sabil mafi kyawu mafi alkhairin abinda mumini ya mallaka musulmi shine abinda zai baiwa miskini da abinda zai baiwa yatimi maraya da abinda zai baiwa ibnas-sabil matafi wanda guzurin shi ya karde mishi almiskin shine wanda yake tashi ya nema abin baya wadatar sa yace au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqi duk wanda ya karbi wannan dukiya ba tare da haƙƙin sa ba ma'ana ba tare da ya cancanta ba to kamar mutumin da zai dinga cin abinci ne baya goshi mutumin da zai dinga cin abinci baya goshi mai amfani abinci a kansa babu to haka nan mutumin da zai karbi dukiya ba da cancanci ba ma'ana shi ba miskini bane shi ba yatim bane shi kuma ba ibnus sabil bane amma an zo bayarwa zai karba an zo bayarwa zai karba ce to mu sani cewa wa yakunu shahidan alayhi yawm alqiyama duk abin da ya karba ya ci da ranar tashi alqiyama sai yayi masa shaida shi ai wani ya karbi wannan abun ba da haƙƙin sa ba amma nan ba ya nuna cewa kaman masu aikin zakka tunda Allah ya ce wal amilina alaiha dan an ba su da zakka a ce to ai su ba nufi bane ba fakirai bane a su sun shiga ta wani dalili ko wannan ba sa fada shi wannan zaman mutum ne yana da wadatar sa yana da yalwarsa da komai sai karba abin da bai cancanta ya karba ba wannan kaman mutumin da yake cin abinci ne abincin bai kosar da shi kuma wannan abin zai zo ya zama masa shaida a ranar tashin alkiyama almuhim babin yana nuna kwadaitarwa akan ciyar da marayu inda ya yi magana sahibul muslimi ma a'ta minhu almiskina wal yatima wa ibn as-sabil ya ambaci al-yatim a babi na gaba wanda zamu tashi akan shi babu zakati ala zawji wal aitami fil hijri babu zakka ga miji mata ta ba mijin ta zakka haka nan da marayu da suke karkashin ta idan za ta iya ba marayu zakka wanda ba wai ƴaƴanta na cikin ta ba marayu wanda suke karkashin kulawarta dan haka za ta iya ba miji zakka sannan za ta iya ba marayu wanda suke tare da ita zakka wannan hadisin irin wancan hadisin ne da ya gabata na Abdullahi dan Mas'ud aka zamu dakata anan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya yafe mana daga gare mu ne Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi